Sashen yada labarai ta internet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Nigeria a yau. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Bilkis Ahmed ce tare da sauran abokan aiki ke muku barka da saki kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin Nigeria a yau. Shirin namu na yau kamar yadda muka saba kawo muku kowace ranar Alhamis akan zabukan da za a yi ne a watan gobe. Yau zamu tattauna ne akan matakan da hukumar zabe ta kasa mai zaman kanta ta tanada domin tabbatar da cewa ma'aikatanta sun sami isasshiyar kariya da tsaro a lokacin zabe. Kuma wannan shirin na yau ya zo muku ne bisa daukar nauyin cibiyar bunkasa demokradiyya da ci gaba wato CDD. A lokacin zabe so da dama idan an samu tashin hankali ko idan ana bangar siyasa mafi akasarin waɗanda lamarin yafi shafa sune ma'aikatan zabe da matasa masu yi wa ƙasa hidima da sauran ma'aikata a lokutan zabe. To waɗanne matakai hukumar zabe ta ƙasa ta tanada don kare ma'aikatanta daga tashin hankali a lokacin zabe? Mun tattauna da hukumar zabe ga abin da suka shaida mana.
Sunana Zainab Aminu Abubakar, jami'a daga sashen yada labarai na hukumar zabe ta ƙasa. Hukumar zabe ta ƙasa mai zaman kanta tana aiki na haɗin gwiwa tare da jami'an tsaro. Kamar yadda kullum muke faɗi, hukumar zabe aikin ta shine shirya zaben da gudanar da shi, amma samar da tsaro ya ta'allaka ne a wuyan jami'an tsaro. Kuma alhamdulillahi suna bamu dukkan haɗin kan da muke bukata, suna bamu duka taimakon da muke bukata. Muna da committee da muka kira shi Interagency Consultative Committee on Election Security, wata committee ne na gamayyar jami'an tsaro kama daga sojoji, 'yan sanda, civil defense da duka dai wasu wato jami'ai na tsaro wanda muna da shi a matakin tarayya. Shugaban hukumar zabe da babban mai ba shugaban kasa shawara su ne ciyamominta. A matakin jiha, baturen zabe na jiha da kwamishina na 'yan sanda su ne shugabanninta. A matakin karamar hukuma, baturen zabe na karamar hukuma wato EO da DPO su ne shugabanninta. Kuma a dukkan wannan matakan muna taro, muna bita, ana baiwa jami'an tsaron horaswa na musamman kan yadda za su yi aiki, wannan aiki na bada tsaro lokacin zabe din. Ana saka su su yi rantsuwa, su saka hannu cewa za su yi aiki tukuru bisa amana, bil haƙi da gaskiya na kare rayukan al'umma, kama daga ma'aikatan hukumar zabe, masu yi wa ƙasa hidima, ɗalibai na makarantu da muke ɗauka aiki na wucin gado, da ma mutane da za su fito domin kaɗa ƙuri'a ɗin.
Amma kuna samun haɗin kan ma'aikatan sun fito sosai cewa za su yadda su yi aikin, ganin cewa yanzu tsaro ya yi wuya, kuma ba lallai su ga cewa wannan matakan da kuka ɗauka zai tabbatar da tsaron sun samu tsaro sosai ba? Kina ganin ma'aikatan musamman ma 'yan makaranta, 'yan jami'a da kuma su masu yi ma ƙasa bauta, kina ganin za su yadda su fito su jajirce kamar yadda ake yi da a baya su tsaya a yi zaben da su?
Za mu so masu sauraro su sani cewa wannan aiki na zaɓe ko kuma mu ce wannan aiki na gudanar da zaɓe a Nigeria kamar aiki ne na kishin ƙasa. Abu ne da dama duka za mu haɗa hannu domin mu ga yiwuwar hakan. Kuma alhamdulillahi yanzu haka muna tantance wato waɗanda suka nemi gurbi na yin wannan aiki na wucin gadi da mu ɗin. Kamar yadda muka sanar a baya, dama mun ba da link na website da duk wanda yake da niyyar yin aikin zai cike application ya nemi gurbi. Mun zo kuma mun tattare bayanai da nambobi na waɗanda suka cika gurbin. Yanzu haka muna gaba na tantance su a dukkan ofisoshin mu da suke kananan hukumomi a faɗin ƙasar nan. To a wannan tantancewan ne zai bamu daman gane asalin waɗanda suke so su yi wannan aikin, mu kuma gane gurbin da muke da shi domin mu nemi yadda za mu yi mu mai wannan gurbin. Kuma alhamdulillah kamar yadda na faɗa duka waɗanda suka cike suka nemi gurbin nan suna bayyana domin yin wannan tantancewa. Har ma da waɗanda ba su samu suka yi ba lokaci ya kure. Duka su ma suna ziyartar ofisoshin mu saboda idan har an samu misali gibi za a iya cike wannan gibin da su. So alhamdulillah dai zuwa yanzu komai yana tafiya kamar yadda ya kamata.
Malama Zainab Aminu Abubakar kenan. Jami'a daga sashen yada labarai ta hukumar INEC. Suma ma'aikatan INEC da matasa masu yi wa ƙasa hidima mun ji ta bakin su akan irin ƙwarin gwiwar yin aikin zabe da kuma wanne tabbacin tsaro suke ganin za su samu.
Assalamu alaikum, sunana Adamu Umar Babeo a matsayina na INEC staff. So far so good day. Zabe is going to hold and gama da security mu dai anan a kefe muna bada katin zabe mutane na ansa muna fita field work mutane na ansa kuma insha Allah za a zabe lafiya kalau gama da tsaro to ba mu dai da damuwa sosai dai mu dai ta nan gurin.
Sunana Shamsiya Umar. Yes, akwai ƙwarin gwiwa da ya kasance za a iya yin zaben amma tsaro ba mu tunanin akwai cikakken tsaro na kare rayukan mutane wajen yin zabe. Sai dai in za a sa cikakken tsaro wajen kare rayukan mutane a ƙauyuka da gurare da dama.
Sunana Muhammad Nazir Suleiman. Magana ƙwarin gwiwa kan zabe gaskiya muna da ƙwarin gwiwa na cewa zaben zai kasance zabe wanda zai fi kowane zabe zama tsaftataccen zabe a tarihin kasar nan. Don haka shine muke so mu zama ɗaya daga cikin ma'aikatan domin kafa tarihi. Sai kuma maganan tsaro, to gaskiya ita maganar tsaro sai dai a ce da sauki. Amma muna kyautata su san cewa gwamnati za ta bata ingantaccen tsaro wajen tabbatar da an yi zaben nan lafiya an ƙare lafiya.
Sunana Adama Hassan ni kofar ce a gaskiya ina da kuzari na yin wannan aikin zabe amma abu guda ɗaya ne nake da shakka akai dan maganan tsaro shine kawai tsoron da yake raina akan maganan tsaro a wannan kasan a lokacin da ake gudanar da zabe.
Sunana Muhammad Lawan kofa ne ni nake sabin nan Abuja. Tambaya shine wani ƙwarin gwiwa nake da shi cewa akwai tsaro game da wannan zabe. Ƙwarin gwiwa na shine gwamnati ta yi kokari wajen inganta tsaro a ƙasar nan duk da cewa har yanzu akwai kalubale amma hakan ba ci baya bane. Ƙwarin gwiwa na shine tsaron ƙasa ba haƙƙi bane akan gwamnati kadai, haƙƙi ne akan mu da kowa. So idan har akwai wani ko wasu wanda suke ganin za su iya wato tarwatsa process na zabe, I think responsibility mu ne mu wanda muke waje mu tare su mu tabbatar cewa ba su tada tarzoma ko kuma sun kawo hayaniya cikin wannan harkan zaben ba. To shine ƙwarin gwiwa na sosai kuma ina fatan Allah ya ba mu shugabanni na gari ya taimake mu a yi zabe lami lafiya.
Sunana Muhammad Kamal Umar. Ƙwarin gwiwa da muke samu da shirin aikin zabe shine muna ganin za a kawo tsaro sosai. Sannan abin da yasa da a can baya ake samun matsalan tsaro musamman ga masu aikin INEC ana samun matsala da su sai kaga an yi ƙone-ƙone da sauransu. Idan an diba yanzu zabe yanda ya canza da ana zuwa garin sata ballot box in an samu matsala shine ake sata amma yanzu idan ka samu ba wani ballot box ko maganan wani ballot paper muna da abubuwan electronics da ake using na zabe saboda ina tunanin za a samu tsaro sosai da yanda ma hukumar Nigerian Army suka yi magana akan cewa za su tabbata cewa an yi peaceful election an samu election mai kyau. Abin da ke kara mana ƙwarin gwiwa kenan mu gani mun tsaya kuma na tabbata cewa za a samu cikakken tsaro.
Shin Najeriya yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta internet na Daily Trust. Kuna iya jin shirin Najeriya a yau a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com/aminiyatrust da twitter.com/aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman shirin a Apple Podcast da Google Podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma TuneIn Radio. Haka zalika za ku iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Na Tanas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Sai ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau. Da Badegi Radio kan mita 90.1 a Mina jihar Neja. Da kuma Progress Radio kan mita 97.3 a jihar Gombe. Barkanmu da dawowa. Muna da tattaunawa ne akan matakan da hukumar zabe ta INEC ta tanada domin tabbatar da cewa ma'aikatanta sun sami isasshiyar kariya da tsaro a lokacin zabe. Ta yaya baiwa ma'aikatan INEC da sauran ma'aikata a lokacin zabe kariya da cikakken tsaro zai shafi zaben watan gobe? Masani kan harkokin tsaro yayi mana bayani.
Assalamu alaikum, sunana Dr. Kabir Adamu, ni ne shugaban kamfanin Beacon Consulting. Muna nazari ne akan harkar tsaro a nan Nigeria da kasashen da ke yankin Sahel, kuma mukan bayar da shawarwari akan yadda za a magance wayannan matsalolin na tsaro a wayannan wuraren. Wato ita ma'aikatar zabe ta nuna cewa za ta yi amfani da ma'aikata na dindindin da na wucin gadi miliyan 1.5. To kin ga wannan ba karamin aiki bane a ƙasa irin Najeriya mai jihohi 36 da wurare na kada zabe, wato abin da Bature ke cewa polling unit guda 176 da wayansa dan abubuwa akai. To zirga-zirga a tsakanin wayannan mutum daya har miliyan 1.5 da tabbatar da cewa an ba su kariya a yanayi irin na Najeriya, wanda a kowace jiha da kuma kowane yanki na Najeriya akwai wayannan kungiyoyi da yan bindiga, kungiyoyi masu rike da makamai kenan da yan bindiga wayanda suke shafar shi tsaron da kuma gudanar da ayyuka wanda ya saba ma doka. To wanda kuma ba ruwansu da kasancewa wayannan ma'aikatan hukumar zabe ne ko kuma ma'aikatan hukuma ne ko na gwamnati za su yi abuka musu a kowane lokaci. Sannan ga karancin jami'an tsaro a takaice dai, shi wannan bayar da muhalli da kariya da yanayi ingantacce na mai tsaro wadda zai ba mu ita hukumar zabe ta yi aikinta abu ne mai muhimmanci, wanda kuma zai tabbatar da cewa an yi zaben nan a cikin yanayi mai inganci, mai sahihin yanayi wadda zai ba mu shi dan kasa dama ya fita ya kada zabensa. Idan muka diba a zabukan baya, an fara ne daga lokacin da ana zabe ana samun kusan kashi 60 ko fiye da haka na ɗan Najeriya yana hitowa yana kada zabe, har aka zo ga zaben 2019 inda ya zan kashi 34 ne na 'yan ƙasa wayanda ke rike da takatin kada zabe suka hito suka yi zaben nan. To abinda ake gudu idan yanayin bai inganta ba, kuma ya jami'an su kansu hukumar zaben ba su samu sun yi ta ba, to jama'a ma ba za su samu su fita ba, za su iya kai ƙasa ga shi wannan adadin na kashi 34 cikin 100. To shi kanshi kashi 34 ɗin akwai ma wayanda suke da fahimtar cewa dalilin da ake ganin rashin kusan wato haɗin kai ko kuma yadda tsakanin 'yan ƙasa da shugabanni shine kasancewa ba yawan jama'a bane yanzun suka kada zabe. To duk lokacin da yanzun jama'a sun fito da yawa sun kada zabe, kuma wayanda ɗin aka kada masu ne aka ba mu shugabanci, to za ki ga akwai yadda, kuma wannan yaddan shike ba mu gwamnati dama ta yi ayyukan take son ta yi. Duk lokacin da yanzun gwamnati ba ta da kusan yadda da 'yan ƙasa, to yannan ba demokrasiya bane kuma ba zai ba da matakaici dai. Tsaro yana da muhimmanci a mulki na demokrasiya da kuma shi kanshi zaben da ake yi wanda tushen mulkin demokrasiya shine shi wannan zabe.
Dr. Kabir Adamu kenan, masani kan harkokin tsaro. Tuma sauraronmu, ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokacin. Sai mun sake haduwa wani sabon shirin da izinin Allah. Idan kuna neman mu da shawarwari ko wata bukata ta musamman, sai ku kira mu a nambar mu ta WhatsApp akan 0919-383-3390. Yanzu a madadin abokan aiki na Mercy James da editan shirin Sani Ibrahim Faki, sai kuma waɗanda suka ɗauki nauyin shirin Cibiyar Bunƙasa Demokuraɗiyya da Cigaba, wato CDD, ni Bilkisu Ahmed nake cewa a huta lafiya.